Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alpha Radio a binnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa hukumar custom a Najeriya ta kama wasu sanduki na kwayoyin tramol mai dauke da sinadarin kodin daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wata hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da fatocin ababun samaye a Najeriya ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 2022 2055 2655 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya yake ciki
jama'a barkanmu da yamma Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a kasar Singapore ranar 12 ga watan Yuni shekarar nan. Za mu yi kokarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya. Bisa ga cewar Trump a shafinsa na Twitter yau bayan da ya tarbi Amurkawa uku da Koriya ta saka. Yayin tarbarsu a sansanin soja na Andrews, shugaban tare da mai dakin sa Melania Trump sun shiga jirgin saman kasar Amurka mai lamba C-40 domin dan tattaunawa da Amurkawan su uku waɗanda aka saka su bayan daure su a gidan yari a Koriya. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun gaisa da Amurkawan ƴan asalin Koriya bayan sun sako daga jirgin. Trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da Kim don Koriya ta Arewa ita ce ta cimma su cimma burin yarjejeniya kan dakatar da shirin nuclear ta. Akalla mutane 40 ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kuzazzabo dake kasar Kenya ta yi ambaliya a daren jiya Laraba bayan ruwan saman da aka shafe kwana hudu ana tafkawa. Ruwan da ya ambaliya ya tafi da gidaje da daruruwan sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan. Madatsaruwan Patel a yankin Sulai, kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin Nairobi. Wani mai suna Ian Degwa ya shaida wa sashen Hausa na VOA, sashen Swahili na VOA cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka irga. aka irga wata biyu kenan yankin na samun ruwan sama mai karfi wadanda yake da wadanda ya haddasa ambaliyar ruwa da tabo da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 130 gwamnatin Kenya jiya Laraba ta ce ruwan saman ya tilasa mutane 220,000 kaura labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tawagar likitoci daga hukumar lafiya ta duniya sun isa jamhuriyar demokradiyyar Congo domin shawo kan barkewar cutar Ebola a kasar yayin da jami'an a yankin suka dauki matakan domin a shawo kan barkewar cutar kawo yanzu bayan mutuwar mutane 17 ake kyautata zaton sun kamu da cutar ta Ebola kuma jami'an sun tabbatar da cewa akalla mutane 2 daga cikin waɗanda suka mutu suna dauke da cutar hukumar lafiya ta duniya WHO dai ta ce za ta bada dala miliyan 1 daga cikin gidauniyarta ta gudanar da ayyukan gaggawa domin goyen bayan shawo kan cutar da ta barke a garin Bikore dake lardin Equateur. Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale jiya Laraba yace Najeriya za ta dage damtse wajen yiwa bakin dake shigowa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo gwaje-gwaje kuma tana tunanin aikata wagar ma'aikatan kiwon lafiya domin taimakawa a shawo kan cutar. Wani sabon rigakafi da ake gwajin sa ya nuna tasirin aiki kan kwayar cutar duk da cewa akwai karancin rigakafin. Yau Alhamis kasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da har-harin sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kai wa dakarunta a tudun Golan. Dakarun Isra'ila sun ce sun maida hankali ne a har-harin da aka kai da jiragen sama kan cibiyoyin ayyukan leƙen asiri, cibiyoyin da ake ajiye makamai da motocin yaƙi, kuma jiragen sun tarwatsa na'urori da Siriya ke amfani da su domin kariya. Isra'ila ta kuma yi gargaɗin cewa ba za ta bari barazanar Iran ta samu wurin zama ba a Siriya, kuma ta ce za ta ɗora gwamnatin Siriya alhakin duk abubuwan da ke faruwa a iyakokinta. Ministan tsaro Avido Leberman ya shaida wani taron jami'an tsaro a wani taron harkokin tsaro cewa harin da Isra'ila ta kai ya rubuza kusan dukkan kayayyakin aiki a Siriya. Yace ina fatan mun rufe wannan babin kuma kowa sun fahimta. A lokutan baya Isra'ila ba ta magana akan ayyukanta na soji a Siriya, inda ake kyautata zaton ta kai har-haren jiragen sama da dama kan dakarun kasar Iran din.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla, kasa da makonni bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shiga ko sarrafa duk maganin tari da yake da sinadarin kodin, hukumar custom ta kama wasu duki biyu dauke da kwayoyin tramadol a tashar jiragen ruwa ta Tinkan. Wakilin muryar Amurka na Lagos Babangida Jibrin ya hado mana da wannan rahoto.
Hukumar Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwa ta Tinkan ta kama wasu kwantenoni guda biyu da ke makare da kwayoyin tramadol, kwayoyin magungunan da shi ma matasa ke amfani da shi wajen samun kuzari na aikata muggan laifuka a ƙasa. A wani taro na manema labarai da hukumar ta Kwastam da kira a tashar jiragen ruwan Tinkan, kontrolan hukumar ta Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwan Tinkan Alhaji Musa Muhammad Baba ya bayyana irin kokarin da hukumar ta Kwastam ke yi na ganin ta dakile kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta, musamman ma dai kwayoyi da kuma muggan makamai.
Dama duk kayan da yazo ka san akan yi declaring, submitting SGD as well as inspection examination, kenan a bude a sauke a duba a ga cancantan sake kayan. To da aka duba wannan lokacin da aka abin nan, sai aka ga aka tsu da suka submitting declaration din sai suka sa electronic good. Kayan wuta kiyar da aka bude kuma sai aka ga ai ba kayan wuta bane a ciki, wayannan mugayen kwayoyin ne a ciki, tramadol din kiyar. Kontenoni biyu ne wannan kwayan, an shigo da shi daga kasan India, shi wannan Royal Tramadol din daga India aka zuba da shi. Kuma a cikin takardan da suka shigo da shi da suka rubuta sun nuna for export ne kawai, ma'ana su ba za su yi amfani da shi.
Hukumar ta Kwastam dai ta yi ba da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko amfani da sinadarin kodin a magungunan tari, inda kuma ta yi ga gwamnatin ta haramta amfani da tramadol da ake shigowa da shi daga kasar India domin sayarwa da kuma amfani a Najeriya, abinda ba a yi a kasar ta India.
Irin wannan matakin ya kamata, wato shi wannan damuwar shi ne asibiti, in ka je asibiti, wani asibiti saboda rashin lafiya da sauransu akan ba da wannan magani. To amma kaga wannan likita ne ya baka, amma wayannan kuma da ake shigowa da su 225 mg sun zama kwayoyi kawai, ana sha ne saboda nashuwa da wasu abubuwan da ba daidai ba, you know. Saboda haka ya kamata a tsaya sosai a ga inda za a yi a hana shigo da wayannan magunguna.
To wannan kwayoyi kudin su ya kai na nawa?
Yanzu kayayyakin da kwayoyin nan kudin su ya kai wajen miliyan 50.
Banda kwayoyin nan akwai wasu kayayyaki da kuka kama?
Akwai kayayyaki, kaga wayannan second hand clothing din nan da gwanjo, ga kuma kayan tayoyi, tayoyin da aka riga aka amfani da su a Turai a zo da su nan, kaga hatsarin su motoci kuma tafiya ga tafiya mai yawa zaka tashi daga nan zaka je arewa da sauransu so sai ga ana samun hatsururuka da sauransu duk irin wayannan tayoyin ne akwai wannan akwai kuma wani wanda ake cewa e-waste wato irin su computer su television sauransu da suka lalace shine wani ya dauki kudin mu ana kukan ba kudi ya soho ya kawo kasan nan wala Allah me zai yi da shi Allahu alam to damuwan wayannan shine kaga akwai irin su mercury irin su candium da lead ka tuna lead lokacin da aka samu a gusau a zamfara abubuwan da ya jawo to irin wannan ana barin suna shigowa kaga za su gurbatar da muhalli za su wata kasa har da ruwan sha ma ka gani so shine kake gani yanzu da yawa sai ka ji kafin ka ankar sai ka ji an ce kidney duk irin wayannan abubuwan ne to shine shi ma yana ciki an samu containers uku na wannan
duk lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya mai ce yanzu ta haramta shigowa da motoci da sauran kayayyaki musamman shinkafa ta kan yakokin Najeriya ta kasa ne dai tashoshin jiragen ruwan Najeriya suka fara farfadowa lamarin da kuma ya kara irin ayyukan da hukumar custom da sauran jami'an tsaro ke yi na tabbatar da doka da oda a tashar jiragen ruwan da ke zama mafi girma a yammacin Afirka babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos
dokar a sha kwaya ko ba ta da can jama'a ku saurara
to a gaida baban gida jibrin in an jima kaɗan zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da fata wucin ababen samaye a Najeriya lambar mu ita ce 202 2055655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waka
kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau takallan ba nan dai kwaya ko ba ta da kyau
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 2055655 domin a bayyana ra'ayi 202 2055655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna wane ne akan layi a Kaduna
Hello, salamu alaikum.
Amin wa alaikum, salamu ya suna malamin.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To, Ibrahim Alarama muna sauraron ka.
To, gaskiyar magana yanda gwamnati ya kamata ta yi, mun sani cewa a cikin gida Najeriya ma akwai guraren da ake yin irin waɗannan ƙwayoyi da kuma nau'i na kodin. To, a tabbatar da cewa jami'an tsaro na ciki masu yaƙi da fatocin waɗannan ƙwayoyin su zage damtsi sosai in ma ma'aikata ne a ƙara musu ma'aikata wanda za su dinga bi lungu-lungu sako ana binciko irin waɗannan miyagun guraren ana kulle su ana kuma hukunta waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai sannan kuma bodojinmu ta ruwa ne ta doron ƙasa ne ta jirgin sama ne ta jirgin ƙasa nan hukumar shige da fice na custom kenan nan ma ta ƙara buɗe idanta sosai kada a yadda da cewa an zo da container ba a buɗe ba komai aka rubuta kamar inda suke yanzu a tabbatar da cewa an buɗe an ga cewa ba a akasin abin da aka rubuta ba ne
to mallam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna wane ne aka layi da Kaduna na Kaduna kana sauraron mu to da alama layin mu na Kaduna ya goce To laikam yanzu haka dai Abuda suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To daga Kaduna bari mu je birnin Kano, wane ne akan layi daga Kano? Wane ne akan layi daga Kano? To ni ba dai na jin ko wane ne ke magana. To da alama dai babu kowa akan layi ko kuma da kirimu mamajinsa, amma dai layukan mu a bude suke domin ku kira ko bayyana mana ra'ayi. Wane ne akan layi?
Hello?
Malam muna jin ka. Wane ne akan layi? Daga ina ne?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam kuma daga ina kike kira?
Sunan Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, to muna sauraron ka. Ta wace hanya kake ganin za a iya fuskantar
wannan batutuwa dangane da abin da yake faruwa da gaskiya a cikin wannan miyagun kwayoyika? Akwai matsaloli da yawa wanda suke, ya kamata a ce gaskiya al'amari su kansu jami'an tsaro sai an ja musu hankali akai, duk da wani babban jami'in tsaro ya ce ba su da wata hanya da za su hukunta wani jami'in tsaro idan yana shigar wannan abubuwa. To amma gaskiya al'amari in dai aka ce za a hana bayyana a ce mai dokar bacci shi zai fice da gangaɗi, don haka kaga akwai matsaloli da yawa da yake, akwai ƙananan abubuwan da ake a nan gida wanda suke za a ji abin takaici ne, wanda suke za a ji al'amari sun zama haukata da wasu ɗan zare-zare wanda ke za a ga rashin lafiyar da hauka za a ga da yawa ma za a gaba na Allah da Annabi bane. Don haka gaskiya zauna tana da abin da dole ya daga dantse ka gara da wannan al'amari a tafi da shi gaba a gwar tare a tsira tare.
To Alhaji Musa, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi Abuja?
Abubakar Yusuf mai katako daga Abaji babban birnin tarayya Abuja.
To Malam Abubakar, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni na gudunmawan shi ne ina ganin ya kamata a yi special court a kundu wanda aka kama shi da safarar miyagun kwayoyi ko kuma da saidawa a cikin gida. Domin shi ke kawo muna ƙarin kashe-kashe a ƙasar nan da kuma tsace-tsacen dukiyar mutane wanda yake an kasa control ɗin shi. So muna ba da shawara a special court a kan irin wa'annan kai ko jami'in tsaro ne aka samu ya ba da dama an shigo da shi ma a kai shi kotun.
To Malam Abubakar, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Ibadan. Wane ne akan layi?
Magaji gada wanda.
To Malam Magaji, muna sauraron ka. Me za ka ce kan wannan maudu'i da muke magana a kan?
Ba ma'aikata ɗaya ya kamata su yi wannan, ya kamata har jama'a su ma su rika ba da haɗin kai goyon baya.
Ta wace hanya?
Saboda kayan tsaro dole sai an samu da jama'a waɗanda suke sa ido su rika taimakawa.
To ta wace hanya jama'a za su taimaka da kake magana?
Ta waɗanda suke makwabta, duk ko irin waɗanda suke makwabta masu haɗa irin waɗannan abubuwa su rika taimakawa suna faɗa ma ma'aikata.
Wato a ringa fadawa hukumomi su ringa kai rahoto ga hukumomi ga wani da yake sayarwa ko yake sha da ke kusa da kai. To mun gode Malam Magaji da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Sharifila Hashim Guma Albarka Shari'a.
Barka da la'asar Malam, wa ke magana kenan?
Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Jama'ar Murtala, muna sauraron ka.
To shawaran da za mu bada shi ne cewa su idan jami'an tsaro su sa tsakani da Allah za su yi aikin nan domin su gyara ƙasa, su gyara kuma al'ummarsu, abinda suka rantse a kai kenan. Duk sanda suka kama mutum yaro ko tsoho ko mawa yana cikin barasa yana cikin maye, sai a kama shi a ji a ajiye shi, don ya dawo hankalin shi a ce ina ka siyo abin nan, sai ya kai su inda aka yi siyo wannan abin, tunda dole akwai inda ya je siyo ko an ba shi ne. In ya kai sai a haɗa shi da inda ya siya, sai a ji a kai su kotu, ba wani wa sake su daga baya, a yi musu hukunci tsakani da Allah. In ana haka to za a rasa inda ake saidawa, in aka rasa inda ake saidawa kuma za a rasa masu sha.
To Malam Mutala, ka ce da barasa, to ai barasa ba ta da cikin kayayyakin maye?
Eh haka ne, tun an ce barasa mu muna nufin duk abin da zai sa ka maye. Iyaye in ka ce sha kana tana sa maye, akwai alkohol a cikinta ko ba haka ba? To duka ya kamata duk wayannan abubuwan mutanen da suke da tsari a ce an gyara su.
To mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Murtala. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi a Bauchi?
Eh kana tare da Dawo da wakili ce daga hukumar Gano.
To Malam Fili, gare ka.
Eh to har ga Allah wannan shahaya gaskiya, har ga Allah abu har ga Allah bai yi ba, don har ga Allah din yi wata haukar duk da kake ga kuma haukatun nan duk wallahi shahaya ce, ba haukar ce ta Allah da ta mai bane. Har ga Allah wannan abubuwan da iya da su kuma ta dan tsaya akan wannan abubuwan suke bincika, wanda suke ce da wannan abubuwan.
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Hadeja. Wane ne akan layi ga Hadeja? Mallam na Hadeja, kana tare da mu? To da alama ko layin ka ya goce don domin mu ba ma jin ka. Amma to daga Hadeja bari mu je Azare. Wane ne akan layi daga Azare?
Ba Azare ba ka ba.
Mallam to dan kashe rediyon ka ko kadan ba kadan kauce daga gurin rediyon.
To na kai.
Yawa, to ya sunan malamin ka ce?
Sunana Muhammad Alhassan.
To Mallam Muhammad, muna sauraron ka, menene ra'ayin ka kan wannan maudu'i namu na yau?
Gaskiya wannan maudu'i yana da kyau. Kuma yana da kyau a rika hakunta kuna wanda kama shi.
Masu shakku masu tayarwa. To mun gode Mallam Muhammad da wannan ra'ayi naka. Mun gode ka kira. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja? Mallam na Abuja. Wane ne daga Abuja?
Na Abdullahi Ahmed.
To Mallam Abdullahi, dan kashe rediyon ko ka kauce da gurin rediyon, sai mu fi jin ka sosai da kyau. Yawa, to Mallam Abdullahi, menene ra'ayinka a yau?
Ai ra'ayina kan wannan abu da kuke, sai dai muku fatan alkhairi.
Kana tare da Mallam Abdullahi? To akwai wani ƙara yana tare da kai Mallam Abdullahi, bana jin ka gaskiya magana da kake. Amma bari mu je Bauchi. To wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Wane ne ya sunan malamin daga Bauchi?
To sunana Bala Muhammad Damban daga nan jihar Bauchi.
To Bala, kadan kashe rediyon ka da Allah, sai mu sai ga mafujin ka sosai.
Eh, lalle na kashe ta.
Yawa, to menene ra'ayinka a yau?
To akan dai wani abun, kamar yadda aka kama da nan kwante duni cikin bincike, to haka za a karfa da binciken. Ba ma iya ga kwayoyi ba, har iya kamar bindigogi ma a rika cikin hakan zai ba da zaman lafiya a Najeriya. Sannan kuma gwamnati zai da wani cikin lafiya, ku tayi lafiya.
To Mallam Bala
Dambam Dambam jihar Bauchi.
To Mallam Bala, mun gode kwarai da gaske ka samu damar kira, da ma duk waɗanda ku samu dama ku kira a yau, mun gode. Sai kuma ku saki gura mu gobe idan Allah ya kai mu, domin in ba sami ba a yau za a same mu gobe. Mun gode kwarai da gaske. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 5:08. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Super Eagles ta Najeriya za ta buga wasan sada zumunci da ƙungiyar Atletico Madrid ta ƙasar Spain a cikin wani sashi na tunkarar gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Ana tsarin buga wasan ne a filin wasa na Godswill Fabio da ke birnin Uyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya a ranar 22 ga watan nan na Mayu. Wannan ne karon farko da ƙungiyar ta Atletico Madrid za ta ziyarci Najeriya. A wani labarin kuma, hukumar ƙwallon Najeriya NFF tana nan tana duba yiwuwar soke wasan sada zumunci da Najeriya za ta buga da ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sakamakon barkewar cutar Ebola a ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. An tsara fafa ta wasan ita ma a zaman shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya a ranar 28 ga watan nan na Mayu. An ruwaito hukumar kula da shige da ficen baki a Najeriya tana cewa tana ɗaukar matakan gaggawa na tabbatar da cutar ta Ebola bata shiga ƙasar ba, wanda hakan ya haifar da yiwuwar ɗage buga wasan. Ɗan wasan gaba na ƙungiyar Manchester City ta Ingila, Yaya Toure, ya ce zai sake dawowa duk da yake ya yi bankwana da ƙungiyar wacce ya kwashe tsawon shekaru 8 a ciki. Toure, ɗan ƙasar Ivory Coast mai shekaru 34, ya buga wasan ƙarshe ta bankwana da ƙungiyar a jiya Laraba, sa'ad da City ɗin ta yi galaba a kan Brighton da ci 3-1 bayan da Tuni ta lashe kofin gasar Premier ta bana. Toure, wanda ya lashe gasar Premier 3 da kofin FA 1 da kuma kofin gasar UEFA 2 a City ɗin, a yanzu ya shiga jerin sunayen tsofaffin zaratan ƙungiyar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta yi tankaɗe da rairaya a sunayen waɗanda ake neman mai gurbin kocin ƙungiyar mai barin gado Arsene Wenger. Waɗanda suka shiga a sunayen mutane biyar da aka tace ɗin sun haɗa da Patrick Vieira da Max Allegri da kuma Mikel Arteta. To sai dai an fitar da sunan tsohon kocin Barcelona Luis Enrique daga sunayen saboda yawan adadin kuɗin albashi da ya buƙata. Ana ci gaba da tsallen murna a Old Trafford bayan da ƙungiyar Manchester United ta ba da sanarwar cewa tsohon kocin tasa Alex Ferguson ya fito daga sashen kula na musamman na asibiti bayan da yayi fama da mummunar cutar kwakwalwa. An garziya da Ferguson dan shekaru 76 a duniya zuwa asibiti ne a ranar 5 ga watan nan na Mayu, to amma yanzu ya farfado kuma yana samun sauki. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana ci gaba da shirin muhimmin taro da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa mai mulkin kama karya Kim Jong-un domin tattaunawa akan dakatar da shirin makamin nukiliya. Nasarar wannan tattaunawar kamar yadda shugaba Trump ya faɗa, nasara ce gagaruma ga duniya baki daya. Amurka ta bayyana kararar cewa sai Koriya ta Arewa ta dauki kwakwaran matakai na dindindin kuma wanda zai iya tantancewa akan ayyukanta na nukiliya. In ba haka ba, takunkumin da aka kakaba mata zai ci gaba da kasancewa daram kuma zamu ci gaba da hura mata wuta. Amurka kuma ta bayyana cewa tana da matukar damuwa dangane da Koriya ta Arewa, mafi girma a cikin su batun take haƙin bil'adama da shugaba Kim ke yi a kasar. 28 Afrilu zuwa 5 ga watan Mayu ya kasance makon ƴancin kasar ne, makon da wata kungiyar Koriya ta Kudu ta shirya tare da kungiyar ƙasa domin inganta ƴancin damar dan adam ga al'ummar Koriya. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar da wani jawabi akan bikin ƴancin dan adam ta Koriya ta Arewa, inda ta kalubalanci kasashen duniya kada su manta da miliyoyin ƴan kasar Koriya ta Arewa dake shan wahala a hannun ɗaya daga cikin gwamnatocin da tafi mugunta da mulkin kama karya a duniya. Al'ummar kasar Koriya ta Arewa sun shafe sama da shekaru 60 don tarketar haƙoƙinsu a kusan kowace fuskar rayuwarsu. Ms. Nauert ta ce, banda akalla mutane 100,000 har da ƙananan yara da waɗanda iyayensu suka sha wahala a gidajen yarin siyasa, gwamnatin kasar Koriya ta Arewa ta hana 'yan kasar samun dama da 'yancin kansu, kuma duk waɗanda suka yi yunkurin ƙato 'yancin kansu idan aka kama su ana hukunta su da kuma kashe su. Mai magana da yawun Amurka Nauert ta ce damuwar ita ce wannan ha'incin da suke fuskanta, amma muna ci gaba da zafafa wannan kira. Za kuma mu ci gaba da tsagaita wuta akan waɗanda suke da alhaki. Za kuma mu tabbatar da ci gaba da kokari muna samar da bayanai akan ƴanci a kowane sako da lungu a wannan kadaitacciyar kasar Koriya ta Arewa da zai nuna ainihin yadda lamarin yake a kasashen duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Sarfilo a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa zai ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a kasar Singapore ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan. Za mu yi kokarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya, bisa ga cewa Trump a shafinsa na Twitter yau bayan da ya tarbi Amurkawa uku da Koriya ta Saka. Akalla mutane 40 ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kwazazzabo da ke kasar Kenya ta yi ambaliya daren jiya Laraba bayan ruwan saman da aka shafa kwana hudu ana tafkawa. Ruwan da ya yi ambaliya ya tafi da gidaje da wuraren sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan Patal a yankin Solai, kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin Nairobi. Wani mai suna Ian Ndegwa ya shedawa sashen VOA na Swahili cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka riga aka kirga. Yau Alhamis, kasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kaiwa dakarunta a tudun Golan.
To madalla a gaishe ki da aiki. To masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, Ni Sarfila Hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.